بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم نشأ تقوى سبوات جماد الآخرة هو جماد الثاني هجرا من الله صلى الله عليه وآله وسلم دبوئر الهدود 40 لأيا، wanda shi daidai da 12 ga watan 2 shekara 2020 a wannan masallaci na Abubakar Siddiqu dake wannan unguwa ta Sabuwar Kaduna wato Kadauri kenan, inda muke gabatar da darasi cikin littafin babban malami al-Imam An-Nawawi, Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa, Allah ya masa rahama. Karatu ya tsaya ne tun satin da ya wuce, ya kamata mu dawo. Shi dan uwa Malam Muhammad wato ladan kenan yana kokari wajen bibiya, ko da yake ta aika min sako yaushe zan shigo, kusan kowace laraba sai ya turo min sako ko zan shigo. Bai san cewa ba na ƙasa ba, na yi tafiya ta wajen kwana 18 na tafi ƙasar Togo, daga nan na wuce Ghana. Wannan ya sa karatu ya tsaya, da haka insha Allah za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya. Wannan darasi idan ba na manta ba shi ne na 62. Sannan za mu tashi alhadisul hadi wa salasun, hadisi na 31. Kamar yadda aka sani, muna bin matakai guda uku. Mataki na farko, mu ja hadisi mu faɗi ɗaiɗaikun kalmomin hadisi da abin da ya ƙunsa. Na biyu, mu zo mu tarjuma sahabin da ya rawaito hadisin. Sannan za mu zo mu sharhin hadisin, sannan mu faɗi ma yustafadu min alhadisi. Daka wannan hadisi na 31 an Abil Abbas, daga Abil Abbas Sahal bin Sa'ad bin Sa'iri radiyallahu anhu qala, yake cewa ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wani mutum ya zo wajen annabi, fa qala ya rasulullah dullani ala amali, ka nuna min aikin da idza amiltuhu, idan na aikata shi ahabbanillahu, Allah zai so ni, sannan wa ahabbanin nasu, mutane kuma za su so ni. Fa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masa, izhar fi dunya, to in kana so ku Allah ya so ka, to kai taka tsantsan. Da aka fassara kalmar zuhudu da ma'anan gudun duniya kuskure, da aka fassara zuhudu da ma'anan taka tsantsan, shi ya fi daidai. Sannan wazhar fi ma inda nasu, kai taka tsantsan da abin da ke hannun mutane, yuhibbukan nasu, to lokacin sai mutane su soka. Wato wannan hadisi hadithun hasanun rawahu ibn maja wa ghayruhu bi asanidin hasana, da isnadi wanda yake ingantacce. Al-Imam ibn maja ya rawaito wannan hadisi, shine hadisi mai lamba ta 4,200. Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani a cikin sahihu targhibi a hadisi na 3,213 yace wannan hadisin hasanun ne li ghairi. Wannan sahabi Abil Abbas Sahal bin Sa'ad bin Sa'idi radiyallahu anhu, Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymas Az-Zahabi, wanda ya rasu hijira ta 748 a cikin babban littafin Tafsiru A'lamin Nubala a majalladi na 3 shafi na 224, ya kawo tarjuma wannan sahabi. Haka nan a cikin littafin Tabaqat Khalifa, shi ma haka, da kuma littafin Al-Ma'rifatu wa Tarih a mujalladi na 1 shafi na 338, da kuma littafin Al-Jarh wa Ta'dil mujalladi na 4 shafi na 198, da kuma Mashahiru Ulama'il Amsar shima. Sannan Al-Kawi Al-Mustadrak, wanda bayanin sa ya zo ciki, akwai Jamharatu Ansabil Arabi, da kuma littafin Al-Istiaab, da kuma littafin Usdul Gaba, da kuma littafin Tahdhibul Asma'i wal Lughat na Al-Imam An-Nawawi, sannan da littafin Tahdhibul Kamal da Tahdhibut Tahdhib na Ibn Hajar, da Al-Bidaya wan Nihaya ta Al-Imam Ibn Kathir, da Al-Isaba na shi Ibn Hajar. Al-Imam Az-Zahabi ya kawo shi a cikin tarjuma ta 72. da ya tashi sai ya ce sahalu bin sa'ad bin sa'idi bin malik bin al-khazraj da kan nan ce al-khazraj kabila ce a madina ko da annabi ya ce garin madina ya samu akwai kabilu guda biyar uku suna da alaka da yahudu suna akwai banu qainuqa akwai banu nadir akwai banu quraiza biyu suna da alaka da larabawa akwai khazraj sannan akwai wato daya kabilar akwai wato ausu akwai khazraj da haka duk wanda kada an ce masa al-khazraj to ansar ne mutumin madina al-imam az-zahabi yace ibnu khalid bin sa'ala bata al-imam al-fadil al-mu'ammar baqiyatu ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zamu gani shine sahabi na karshe da ya mutu cikin mutanen madina abul abbas al-khazraji al-ansari as-sa'idi wa kana abuhu min as-sahaba baban shi sahabi ne alladhina tuwaffu fi hayatin nabiy sallallahu alaihi wa sallam wanda baban sa yana daga cikin sahabban da suka riga annabi komawa zuwa ga Allah kana sahalu yaqulu shi wannan sahabin sahal bin sa'd bin sa'idi abul abbas ya kasance yana cewa sai ce shahidtu المتلائمين ناهلت متاني غدا بي da suka yi tsine tsine a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 15 sana ina dan shekara 15 mun sani cewa a shari'ar musulunci in ka zo ka kama matarka da wani kiri da muzu idan ka kai ka ce tayi zina in ba shi du guda hudu da zaka kawo to yanzu ba abin da zai warware rikicin sai dai ai tsinuwa idan an yi tsinuwa sannan a raba auren wannan tana daga cikin matar da in aka yi tsinuwa aka raba aure har abada da kai da mace kun ja layi kenan rawahu sahalun ko rawa sahalun to sahal yace yana dan shekara 15 akwai matsalar da ta faru tsakanin wata mata da mijinta suka zo gaban annabi aka yi wannan tsine yace a lokacin shekara ta 15 ya ruwaito hadisi masu yawan gaske حدث عنه ابنه عباس دان سا da ake ce masa Abul Abbas yayi karatun hadisi a gurin shi wa Abu Hazim al-A'rash sannan wa Abdullah bin Abdurrahman bin al-Harith bin Abi Zubab wa Ibn Shahab az-Zuhri babban tabi'in nan al-Imam Ibn Shahab az-Zuhri wa Yahya bin Maymun al-Khadrami wa ghayruhum sun ruwaito hadisi daga gurin shi wa huwa akhiru man mata bil madinati min as-sahaba shine karshen wanda ya mutu daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kana min abna'il mi'ati yana daga cikin mutanen da suka kai shekara wajen 100 a duniya zamu gani Abdul Muhaymin bin Abbas bin Sahal an abihi an jaddihi qala yake cewa kana ismu Sahal bin Sa'd Hazan yace sunan sa a farko da ana ce masa Hazan وغيره النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يتنزى شلق حسن سي يقوم صحل أما ولنا مغنر الإمام وتو الإمام الطبراني يكاو تأتيك اللتاب في حديثي ميلم با تدبو بير دا قريبك إذا بير سيما لم يسكى في ولنا حديثي بإن قنت بصبر شيء عبد المهيمن إنه ضعيفيني لكا أما أنصاب ومتاني ديوا دا سكى رسونا مالكو النبي يتنزى مسو وقال عبيد الله بن عمر يتي تزود سهل بن سعد 15 مرأة يا أولي عدد ما تن سن كاي 15 تن الله يا باشي تصوري ا دنيا با دوله بني داما اتي ماتر دي اورا ده ita zai mutu a auri wannan Allah ya dauki ranta a saki auren wannan sai da aka auri mata wasu kuma wani dalili ya gitta a rabu wayruwa annahu hadara ana ruwaitowa amma wannan siga ce ta tambari babu tabbas ya halacci wata walima fa kana fiha tis'u min mutallaqati sai zaman to a cikin wannan walima amma kaga wannan tunda siga ce ta ruwaya kai ma an kazo sai ka ce an ruwaito duk dalibin hadisi in yi siga ta ruwaya da hukiya ya san cewa siga ce ta rashin lafiya abin yana buƙatar kafin ka yanke masa hukunci ce ka ji in dai a harshe ne na malaman hadisi zaka harshe ne na malaman fiqh da wasu zaka da sun ce ruwaya ko da abu ya tabbata فلما خرج وقنا وقفنا له وقلنا كيف انت يا ابو العباس al-Imam Zahabi yace qultu sai nace ba'dun nas asqat min nasbihi sa'dan, wasu daga cikin mutane sun shiri wato daga cikin nasaba su wannan as'ad din nan as'ani, tunda wato sa'ad bin sa'd as-sa'idi wa dhakara ba'dhum, wasu daga cikin malamai sun ambaci kannahu aba yahya banda abul abbas, akwai malaman da suke ce masa abu yahya. Zakara adadun kabirun wafatahu fi sanati 91, da yawa daga cikin malaman tarihi suna ambata cewa shi wannan sahabin ko da ya bar duniya yana da shekara 91, kun ga shekara 100 ba tare a duniya. Akwai malaman da Abu Na'im wa talmizuhu al-Imam al-Bukhari, al-Imam Abu Na'im da kuma dalibinsa al-Imam al-Bukhari sun ambaci cewa ko da ya bar duniya yana da sanata 88, shekara 88 a duniya. Amma dai wancan na farkon cewa ya kai shekara 100 ba ainihin wato 9, to shine abin da yafi yawa gaskiya. Qara'atu ala Yahya bin Ahmad al-Bistigar wa Muhammad bin al-Husayn al-Qushri bi Misra, yake cewa akhbarakuma Muhammad bin Imad akhbarana Abdullah bin Rifa'a أخبرنا علي بن الحسن القاضي أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المكي أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد المدني حدثنا يونس بن أبي الأعلى حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد سمعه يقول يا جوال صحاب ينشي وابتلع رجل من هجر في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولمسين ياليك فالو daga cikin falin laka wa ma annabi mijra ya hukku bihi ra'asahu, tare da annabi akwai abinda ake tajige mu yana ainihin wato a ya hukku bihi ra'asahu, annabi yana kankare wani abu a kansa. Fa qala fi yati law a'lamu annaka tanzuru min ta'antu bihi fi ainaka, da annabi ya dago kan shi ga mutumin yana kallon annabi ta wando. Annabi ya ce da na san cewa kana kallona da na soke irinka da wannan abu. Ya ce inna ma ju'ila lit-idanu min ajalin nazari, ai dalilin da ya sa shari'ar musulunci ta ce idan ka zo kakka afka gidan mutum sai ka yi sallama, idan ka yi sallama sannan sai ka nemi izini, saboda ba a so idan ka yi ganin maka abin da bai dace ba. An gane wannan shine dalilin da ya sa da aka shari'ar musulunci Allah sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, to sai kun yi sallama, in an yi sallama ba da yin sallama ba za ka shigo, sai ka nemi izini in shigo, in an ce in shigo sannan sai ka shiga, saboda ba a so idan ka ya ganin ma ka abin da bai kamata ba. Amma ko wanda da sallaman da afka wanda tare suke tafiya ba maganan wai ya jira izini sai ya shigo, a zai yi sallama lokaci dai kuma din zai afka. To shi yasa zamu ga al-Imam al-Bukhari da ya tashi kawo wannan hadisin sai ya kawo shi babu istidanu min ajalin nazari, babin da ke magana cewa al-istidanu min ko al-istidanu min ajalil basar, saboda da ba kada dan adam idan sai ganin ma abinda bai kamata bane. Sannan babu tahrimin nazari fi bayti ghairihi, kai bari mana babin da ke magana akan abin da ya shafi haramcin mutum ya ga abin da bai kamata ga gani ba a gidan da ba nashi ba. Da haka mu ji tsoron Allah, waɗannan abubuwan suna faruwa na ainihin wato matsala yanzu. Wani sai ya zo daidai santa da yana ganin komai a gidanka lokacin zai ta kwaɗa sallama, wani sai ya karyo kwanan tsakiyar gidanka ya raba shi biyu sannan zai ta kwaɗa sallama. Haka mutane suke. Kuma Allah ya ce wa in qila lakum irji'u farji'u, wani ba zai faɗa ma cewa gashi nan zuwa ba, sai ya kawai ka gan shi sai ce ba yana sallama da kai. Garin wannan lokacin tunda ba mutum bane ya ce maka ka zo, in kai sallama ko ka ji ya amsa, in ka ce in shigo sai ya shiru, sai bai ce ka shigo ba, kai hakuri ka koma. Shi yasa Allah ya ce wa in qila lakum irji'u farji'u, in an ce muku ku koma to ku koma, wannan yafi tsarki gare ku. Da haka wannan sahabi wato ya rasu yana da shekara kusan shekara 100 a duniya kafin ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ita ce tarjaman wannan sahabi a taƙaice. To da haka wannan sahal بن سعد السائد يكيكيوا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونمسن ياذو وجن النبي إذن أنت رجل أن نزام جسيوا النكراني شكما إذن أبي إذو النكرا إذن ون إذن صحابيني لا يدر بيت وتر وقوب أسنشب إن كذينا بقاتر أسنقو صحابيني وايشي ومثلا سوات حكم سنتيس ساقا قالوا كسن سنن واي ونن صحابين ينادو يمنشي شيسا مغان السيوة دوة قائلة لك جمال من حديثي سنسا دنغان متن سيوة متمن كلكي نيكو متمن بنزا أكر أولواي سا ونن قائلة سنا ايكي نيغ ونن سكذبان صحابي أما بات ايكي كان صحابي دن سو صحابي با ونمتن بني يتي متان كلكي نيغا kuma sun fi karfin wani mutum ya zo ya tajrihi da ta'dili a kansu a ce to sahabiwa ne ya kamata a bincike rayuwarsa mutumin kirki ne a su Allah subhanahu wata'ala ne ya riga ya gama ta'dilin su shi yasa idan sahabi ya zo makaranta ya ji magana daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi in wani sahabin ya faɗa mai maganar idan ya tashi ba sai ya ce sahabiwa ne ya faɗa mai annabi ya ce ba yana da iko shi ma kai tsaye ya ce annabi ya faɗa mai dan yana da itiqadin annabi ba zai ma wannan sahabin ba zai ma annabi kariya ba shi yasa Abdullahi dan Abbas a matsayin sa na karaman sahabi irin sa Abubakar manyan sahabbai duk abin da sayyidina Abubakar ya faɗa mai Abdullahi dan Abbas a matsayin annabi ya faɗa idan Abdullahi dan Abbas ya ga dama in ya tashi zai iya cewa kai tsaye annabi ya faɗa mai domin yana da itiqadin Abubakar Siddiq ba zai iya wa annaba ƙarya ba to da haka shi yasa sai zamanto in an ce ja rajulun wani mutum ya zo in yana da alaka da sahabban annabi to wannan bai cutar da mu ko ba mu san kowaye ba amma an ba sahabi bane dole a bincika kowaye an fahimta to shine fa qala sai ya ce ya rasulullahi dullani ala amalin ka nuna min aiki da haka malamai suka ce hadar rajulu wannan mutumin wato yana buƙatar abubuwa guda biyu manya-manya an gane shi yasa yake dullani ala amalin ka nuna min aikin da idza amiltuhu idan na aikata wannan aikin ahabbanillahu Allah zai so ni ku ka ga Allah ya so ka ba ƙaramin magana ba ce babban magana ce Allah subhanahu wa ta'ala ya so ka na manta ne watakila sai an samu gaba wata rana akwai sifa guda goma a Qur'ani da Allah madaukakin sarki bai san su kuma akwai dalilan da suke janyo Allah subhanahu wa ta'ala ya so duk wanda kaga Allah ya so shi akwai dalilin da yasa Allah ya so shi wanda kuga ka Allah ya ki shi akwai dalilin da yasa kaga Allah ya ki shi dan haka wayannan buƙatocin da ya zo da su guda biyu su ne yana buƙatar Allah ya so shi sannan yana buƙatar kuma mutane su so shi kaga ba ƙaramin aiki bane fa qala sai annabi yace masa to in ko haka ne izhar fi dunya kai ka kadan dan da duniya yau duk bala'in mutane da matsalolin su duniya ce aure da aka daina ba mutane dan Allah dan mutuncin su aka tsire Allah duniya ta shiga bala'i ya shigo komai da aka tsire Allah aka sa harkar duniya bala'i ki shigo kuma kullun ganin ake kaman za a zauna lafiya ko ba za a zauna lafiya yanzu da ake ganin cewa an ci gaba yanzu an samu internet an samu twitter an samu instagram an samu wata bala'i ana yin aure na wayewa a tanda wancan mutanen da ake ganin sun ci baya ba su waye ba ba su san harkar rayuwa ba sai ka dauki auren da ake yanzu da albarkarsa da quality sun sai ka hala sai ka ga a zo a yi biki a yi shagali ana ganin an ci gaba an watse ana gamawa kuma saboda hanyar da ake bi wajen auren sai ka ji labari an ce ai mata ta bar mamijin wuka ta kashe shi kuma haka ne ake ganin cewa an ci gaba haka ne ake ganin cewa an ci gaba shi yasa na ce waɗannan ƴan fimfim ƴan wasan Hausan nan da wannan tashar da mutane yanzu aka sa ta a gidajenmu take so ta zama mana bala'i tashar arewa tantu wani abu din nan ko ma tuntuna wani wala da mu lokan su saboda yanzu na faɗa na ce a wajen karatu yanzu ai kuna kallon tasirin abin da yake fita yanzu da tun suna faɗa suna cewa faɗakarwa suke har aka samu wasu marasa mutunci suna ganin wai wannan karatun da muke yanzu mu ce Allah ya ce annabi ya ce da wannan diramar da suke duk gudun muwaɗi suke ba addini akwai wanda suka faɗi wannan ba suka ce ayu su ma faɗakaswa suke faɗakaswa suke yanzu kuna kallon alƙibar abin yanzu wannan yaron da ya mutu wani mawaƙi wani ɗan ƙaramin yaro Lil Amir ɗin nan yanzu ku kalli yadda yara nawa yanzu ake ƙoƙarin a samu su mai makufin shi bayan baya wannan shirin da suke ni ban son dinga kiran sunan shirye-shiryen ba saboda kar ya zamanto kamar muna tallata amma muna zuwa kansu za mu zo yanzu kwanan ɗaya daga cikinsu na jiya yana faɗa ya ce galibin 'yan matan nan da suka shigo harkatin ɗin nan suna yi ya ce ɗin yarinyar da take da kyau in ta shigo abin da take so shi ne a yi amfani da harkar fim a tallata ta a cikin fim ɗin ya zamanto a santa daga nan hanya ce da akwai 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da masu kuɗi da 'yan siyasa da su kuma Allah ya jarrabe su ba wanda suke son fasikanci da su sai wanda suka shahara a harkar fim ya ce to sai ka ga ɗaya ɓangaren sunan tana fim ne amma wannan ta riƙe shi wasila ne amma gayata shi ne karuwanci take wannan ba ni ba nake faɗa ba shi ya sa na ce su jira ina nan zan fara yin halƙa a kansu mai taken wai fim sana'a ne ko fasadi ne a bayan ƙasa ka duba gani wanda suke cewa suna faɗakar da mutane ne ba wacce za ka ganta da hijabi idan an gama fim ɗin a fim ɗin ma an kan su da hijabi mutuwa a kai ba haka ba ne? Haka ne galibinsu sun kasa zaman aure amma wai su suke cewa za su koya ma yaranmu zaman aure to na faɗa a kwanan nan na ce kun ga yanzu wannan kashe-kashen mazajen da aka fara yanzu wallahi tallahi waɗannan fina-finan suna da tasiri wajen koya ma saboda na faɗa nake akwai fim ɗin da aka yi sunansa gudun mutuwa wannan fim ɗin kulasar abin da ke ciki shine duk wata mata da take da matsala da mijinta musamman in yana da alaƙa da neman wasu mata a waje to in yana so ta bari kawai hanyar da za ta bi ta magance abin shine ta ɗauki mataki na barazana akan kisa a kai ba don Allah zai bari wannan shi kuma don Allah tun da suke yin fim ɗin nan mai suka gyara ba abin da suka gyara amma kuma sai ka ga yanzu yarinyan nan kwanan nan da aka zo aka fito da hoton bidiyon ta tsirara ana san duk kun san abin da ke faruwa sai ga shi wani ya fito wai shi yana jin zafin abin da aka yi mata na cin mutuncin ta wai yana cewa in ta yarda za ta aure shi zai biya sadaki naira miliyan 10 ka duba ba da za ka je ka bincika a unguwarsu bai taɓa gina masallaci ba ko makaranta ko ya tsina nama addini wani abu a daidai lokacin da in a Kano yake ko a wani yanki ga maguzawa nan ana fama a kawo kuɗi a yi dawa a musulunci ya ƙi kawowa amma wai yana ganin wannan abin da aka shi ne ya fi ɓata min rai zai ba ta sadaki miliyan 10 ko zai ba ta gida ko na miliyan 100 to ta wai saboda ya ji haushin ga kuma abin da ke faruwa na cin mutuncin addini da ake a ƙasar in shi ɗan Kano ne har a Kano yana kallon abin da ke faruwa hatta kai wasu gurare musulmi Hausawa za su je da'awa a hana su shiga garin wannan abin bai dame shi ba amma wai yana ganin rufe wa'incan asirin zuwa ga da'awa ba shi ba ne matsalarsa wannan abin shi ne matsalarsa to haka wannan yana daga cikin matakai guda 7 ko 8 da shedan yake yi daga ciki dama akwai tazyinul batil banna shedan ya kawata ta da haka a ƙarƙashin wannan sai ya zo abin da yake na addini ne sai a sa masa sunayen da mutane za su guje shi sai ya game a sa masa sunan banza ka daga wando a sa masa sunan banza sai ya zamanto duk wata sifa ta addini tunda shedan ya sa an sa mata sunan da ake ki sai ya zama kana gudun ka jingina kanka zuwa ga addini abin da yake na banna ne kuma sai ya kawata shi sai sa a sa masa suna mai kyau sai kaga mutane abin da yake na banna ne ba sa jin kunya su jinginu da shi amma abin da yake na addini ne suna gudun su yi mai su jinginu da shi saboda shedan ya riga ya shiga cikin magana wannan shine Allah subhanahu wataala ya ainihin wato tsare da haka sai yace masa izhar fil dunya to kai taka dandan da duniya idan kai taka dandan da duniya a lokacin nan yuhibbuka Allah Allah zai so ka me yasa yace taka dandan da duniya ku duba ku ganin cewa laifuffuka nawa aka fara ma Allah a doran kasa manya manya laifin farko shine girman kai shi aka fara ma Allah a sama da haka shi shedan yayi aka ce ya sakko daga can ya tawo kasa laifi na biyu da aka fara ma Allah shine alhirsu kwadai kulluna wannan matsalar da kake gani ta kwadai a ce maka ga wani abu kada ka ci yana da matsala yanzu ba kana kallon mutanen China ba yanzu abinda bala'in ce yace ya je ga musu eh yanzu a China in ka ga basu ci abu ba to mota ne ko mashin ko jirgin sama ko kifi amma billahi allazi la ilaha illa huwa ko kai ci suke ni na ga safiya fat na dan adam dan yaro dan kaddan tayin yazo duniya ba rai abincin kaga bera da rai ana ci eh kunama ana ci kaguwa ana ci alade ana ci komai ci suke eh shi yasa yanzu ba dan Allah ba yanzu nan gashi nan kana kallo mutane gari an watsi sun zo sun azabtar da musulmi yanzu Allah yana musu ninkin baninkin azabar da suka wa musulmi sun kwacewa musulmi dukiyoyinsu yanzu gashi nan suna asarar dukiyar da tafin ninki miliyan din asarar da musulmi suka yi suna kallo to shi yasa yanzu duk matakan da suka kawo cewa kada a yi kaza kada a yi kaza dan kada a damu kamu da wannan cutar ta virus corona din nan dazu na ga wani yana bayani cewa za su dawo daga sana to yadda gwamnatin Najeriya ta dauki mataki annabi tuntun ya hana idan gari annoba ta shiga na ciki kada ya fito duk wanda zai yi sana yanzu kar a bar shi ya tafi ko kuwa duk dan Najeriyan da zai tafi sana yanzu ba kasuwanci ba ko me ne tafi kar a bar shi a rufe zuwa sana sannan duk wanda ya dawo daga China aka ji daga can zai dawo to ya tsaya can kare dawo har sai bala'in ya wuce tukunna wannan shine tsaya ko da kai yanzu sun kawo cewa dole sai kowa ya sa takunkumi niqabi da maza da mata ka ga nan ku ana fama ana cewa matan ku su sa niqabi kuna ganin cewa an takura mu so ga wasu can bala'i ba dan Allah ba sun ce dole sai an sa niqabi ko ba musulmi ba annan saboda virus corona daka aka ce musu ai su musulmi tintin matansu suna da wannan tsarin na mata su sa mask din da ke rufe musu fuska saboda gudun matsaloli kagani yanzu sun kawo dokar kusan sai an danga yin shigen alwala alwala an baka yi alwala ta Allah da annabi dole zaka je ka kai wata ta mutanen China wannan shine abin da suka yi to dan haka kwadayi na biyu abin da biyu laifi na biyu shine kwadayi Allah ya zaunar da annabi Adam aljanna yace masa wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha haythu shi'tum duk abin da ke cikin aljanna gashi ka ci almuci amma wala taqrab hadhihi wannan bishiyar kada ka ci ta fatakuna min adh-dhalimin shedan yazo yake sa masa guru yazo yake wannan laifin nabi shi yasa shi ma annabi Adam aka ce daga ina yayi ya sako sannan da aka zo kasa laifi na farko kaga laifi biyu da aka fara wa Allah a sama kaf ga baki daya shine na farko at-takabbur na biyu al-hirsu na uku laifin da aka fara wa Allah a doran kasa shine hasada da aka wannan dalilin ita hadila ikashewa kabila kuma duk lokacin da zaka ga wani yana hasada ga wani zaka ga zai wahala ba matsala bace ta duniya yanzu nan ka haddace Qur'ani wani na ruwan shi da kai kai ta hadda Qur'anin ka mana ko kuwa nan ka haddace Qur'ani ko ka haddace Bukhari ko Muslim wani na ruwan shi da wani hadda Bukharin ka da Muslim din ka in ka gana rikici kan harka ce ta duniya ta riga ta ainihin wata shiru da haka yace izhar fi dunya kai taka dandan da duniya idan kai taka dandan da ita wannan shine kalman zuhudu kalman zuhudu gabaki ɗaya guri ɗaya ta zo a cikin Qur'ani Allah ya faɗa a suratul Yusuf ya ce wa ashtarahu bi thamanin baqsin dirahima ma'dudatin wa kanu fihi min az-zahidin, sai zaman to suna wato takadan dan da wannan kudin suna kyawar kudi. Daka kai takadan dan da duniya duk abin da ka san zai zama sababin ya raba ka da Allah kai kuma ka hakura da shi. Wannan shine zuhuru. Kana neman wata hanya don ka samu abincin da za ka rayu, ka fahimci zai zama hanyar da zai sa ku saba da Allah, to ka haƙura, ka yi tunanin ka nemi wata hanya. Ɗan adam da kake ganinsa, kun ga haka abu biyu, na farko ar-rizqu, na biyu al-ajalu, haka suke tafiya. Don haka ƙa'idar da Allah ya yi kowane ɗan adam a rayuwa sai ar-rizqu ya ƙare tukunna kafin ajalinka ya ƙare. Da haka annabi yake faɗa cewa inna ruhal qudusi mala'ika jibrilu nafasa fi ru'i, ya saukar da wahayi a cikin zuciyata cewa anna nasallanta musa hatta takmila risa, ba wata rai da za ta mutu sai ta ci ta cinye abinda Allah ya rubuta mata na arzi. Da haka annabi yace ku ji tsoron Allah, sannan kuma ku kyautata hanyar da kuke neman abinda ya shafi arziki. Cikin lattusun da muka yi kwanan nan asbabu, sababin da ke sa idan kana neman arziki Allah ya masa albarka guda goma da muke faɗa. Sanda ka tashi za ka nemi arziki, to ka nemi arziki da niyyar cewa ina neman arziki ne farko, don me? Don in rufa ma kaina asiri, ba don in tara duniyar ba. In Allah ya kawo ka tara ka, to wannan sai zaman tori ba kafa ce. Amma in ka tashi niyya ta bari in nemi kuɗi tun farko sai na yi arziki dole, to wannan shi yake sabbaba wa mutane kuma shiga neman kuɗin, kamar yadda Bahaushe yake cewa yaki halal yaki wa yaki haram. To a lokacin sai zaman tuwon halal shine wanda ya faɗo hannunka, haram shine kawai abin da bai faɗo hannunka ba. Shi kenan aka da aka tafi. Yanzu kwanan nan muka waya da wani babban mai kuɗi ne, ya ce min wallahi shekarar ta shida yaƙin zakka. Ya ce in sun mai magana sai tsoro bai da kuɗi. Ka shifa da gidajen mai a nan garin, akwai a ina ne, akwai a ina ne, akwai a can, akwai a can. In an mai magana shekara shida ya nuna zakka ce bai da kuɗi. Ya ce bai da kuɗi. To kai takatsantsan duk abin da ka san zai raba ka da Allah, kai kuma kai kokari ka rabu da shi. To wannan shine zuhudu. Sannan wazahan fi ma inda nasu, kai takatsantsan da abin da ke hannun mutane. To yuhibbukan nasu, lokacin ne mutane za su so ka. An gane? Shi yasa za mu ga cewa da annabi ya tashi ya bar garin Makka ya tafi Madina, ya kulla ƴan uwan takanda. Ba dan muna karantawa Qur'ani da Bukhari da Muslim ba za ka ce duk duniya wannan abin ba zai taɓa faruwa ba. Sai ya zamanto sahabban Madina suna da sadaukarwa, su kuma na Makka suna da ƙana'a. Ƙana'ar ci ta sa sadaukarwan ne, yasa za ka tashi ka je garinsu kana mai imani. Idan ka je a matsayinka na baƙo, ba wai kawai zuwa za ka yi ba, ka zaɓi gidan da ya yi maka ka tafi ka zauna, a'a, saboda yadda suke ƙaunar ka sai an yi ƙura'a ma tukunna waye zai ɗauke ka, kowa yana cewa shine shine shine. Sai a zo ka san yadda Balarabe yake son matarsa kuwa, ko yanzu a halin ne billahi ladin ka ga mace ta ɓace tana ta rasa inda za ta tun daga safa har dare na rana ta faɗi, to in ba sa'a ba baka ce ƴar Afirka ko ƴan Najeriya. Amma Balarabe ka ga matarsa wai ta ɓace, ba ta san inda za ta ba a Makka ko a Madina ina bai yiwa. Kuma in za su yi tsawafi na umara ko aikin hajji haka zai tasa ta gaba, zai yi bake-bake ya kakkare. In ya ga za ka ɗan raƙo ta sai tunkure kai sai maka hurma hurma hurma. Shi yasa yanzu da suke ta ƙoƙarin wannan hay'a ta hay'atu tarfi, sai an buɗe gidajen rawa da waya. Wani ya ce wallahi malam za su yi su gama. Ya ce saboda mutanen Makka da Madina, ya ce galibi ɗabi'a su ma ba za ta iya ɗaukar irin wannan abin ba. Ya ce ko yanzu da aka zo aka kawo maganan ya halatta mata su tuƙa mota, ya ce da wacce mace da ya ce ai su suna ganin wuri ka fito da su ka ce su tuƙa mota, ai ba gaba su take ba. Wacce ya kamata a tuƙa ta ta dawo tana tuƙi to daga gaba ta ce. Su haka suke gani. Saboda haka in ka gan su sai dai da daddare su fito su je su ɗan yi abin da za su yi na harkokinsu su dawo. Tare da haka in za a fita kasuwa, duk abin da za a ji shi na gudun in shofin mall aka je koko shi zai dauki kwallo ta nuna abin da take so a dauko a zuba a dauka a je idan an je a biya in an biya shi zai sake dauko kayan ya kawo mota in an zo gida shi zai fito da kayan daga mota amma ana zuwa gida ba ta kayan fa ba aita ba ta shigo da su cikin gida ba ana zuwa cikin gida kawai za ka ga ta kunna iya condition ta samu bukatu kujera ta zauna tana tawa ita ta abana ce wai a gariye take ta gari ta buzu wallahi to amma fa tare da haka fa da aka hijira fa hakan mutum sahabi zai nunawa sahabi dan uwan shi yace ga mata nan guda nuna wacce ka fi so a ciki sai ya nuna maka ya ce ka duba wacce kake ganin ta maka ni kuma zan sake ta kai ka aura ya ce gidana zan raba biyu in baka rabi mu je kasuwa zan raba shagona ka biyu ka ɗauki rabi ya riƙe rabi wannan ba sadaukarwa ba ne su kuma da yake suna da ƙana'a mutum ya ce Allah ya wa matanka albarka Allah ya yi ma dukiyarka albarka Allah ya yi ma gidanka albarka nuna mun hanyar da ake nema mu kuma yanzu saboda ba mu da ƙana'a yanzu da za a shigo da fiyo wuta yanzu a ce za a raba shi wanda zai shigo da ruwan farko sai ya fara ajiye ma kanta saboda ka a ƙari a riban shi to sannan zai fara raba kuma ko da fa adadin ruwan da aka shigo da shi ya fi na mutanen to in ba sa'a ba sai an ƙare da wawa sai an buga ma ruwan wawa so saboda rashin ƙana'a da ake da kuma yanzu idan kana da kuɗi in sun kai cikin masallacin nan mutane suka ji labari wani yana da wadatar ba amma shi yasa zaka ga mutumin da zai iya ɗaukar nauyin mutum dubu ya ciyar da su wallahi malamu sai ka gan shi aikin hajji kawai shi ma ya shiga layin yan sabi in ka mai magana wasu sai ce maka wa zai bar banza ba wala bai'un yana gani wa zai bar banza saboda rashin ƙana'a to shi yasa yanzu mun yi magana da wani mazaunin America yanzu akwai kati da ake bayarwa kati da za ka suna bayarwa idan ka tafi da wannan katin akwai guraren da yawa shi kuma an yi shi ne kawai in kana buƙatar abinci ka dai su baka na safe da rana da kuma da daddare yace amma ka gari ba musulmi bane ko suna da ƙana'ar da suna ganin cewa bai kamata ka zama shi ma zaunan da wannan yi maka ake ba duk wanda kaga ya je kuma ya karɓa mabuƙaci ne gajiyayye ne wanda ba gajiyayye ba ko tsoho ko wani mai wata matsala zaka ba ruwan shi da wannan abu yana ganin ma a gan shi yana da alaƙa da wannan abu ai wani nau'i ne na ƙasƙanci da rai saboda abin nan to da haka da ka matsawa mutane da tambaya akan kayansu to da ba za ku zauna ne ba ba za ku zauna lafiya ba shi yasa annabi ya ce masa ya yi taka tsantsan da duniya sai su zauna da Allah lafiya su kuma mutane abin da ke hannunsu to kai taka tsantsan da shi sai ka zauna lafiya haka kawai za ka yi an fahimta wannan shi ne abin da wannan hadisi yake ainihin wato nuna mana Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon gyarawa wannan hadisi da muka karanta a cikinsa akwai fa’idoji kamar haka na farko hadisin nan yana nuna mana mashru'iyyatus su'ali wato shar'antuwar yin tambaya an fada'ilul a'mali akan aiki masu falala wa hirsu sahabata ala zalika da kuma kwaɗayin da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke da shi akan wannan hadisin nan abu nabi yana nuna mana cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam utiya jawami'ul kalim an ba annabi wato jawami'ul kalim ka masa tambaya ya baka amsar da ta kunshi kuma duk abin da yake da alaka da rayuwarka na duniya da lahira kaga ce masa ya dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani llah ka nuna min aikin da in nayi Allah zai so ni mutane za su wani cikin kalma guda biyu yace izhad fi ma inda an-nas izhad fi dunya sannan yuhibbuka Allah sannan ka guji abin da ke hannun mutane za ku zauna lafiya da su sannan abu na uku hadisin nan yana nuna mana cewa al-ijaz wato taƙaitawa fi jawabi su'ali ma lam tad'ul hajatu ila tafsili akwai lokacin da ka taƙaita ba da amsa matuƙar buƙata ba ta kira ka ba zuwa ga sai ka faɗaɗa ne bayani shi yasa muke da al-itnabu a gidan balaga da al-ijazu. Duk maganar da ya kamata ka yi ta a takaice, in ka tsawaita wa mutane ita za a samu matsala. Haka maganar da ya kamata ka buɗa ta, in ka takaita za a samu matsala. To shi yasa a matsayinka na mai isar da saƙo zuwa ga addinin Allah, sai ka kiyaye akwai maganar da ɗaya biyu kawai ka ba da amsa an wuce wajen, kar ka tsaya dogon bayani, sai a samu matsala. Ba a buƙatar wannan. Shi yasa za ka ga Ƙur'ani yana da wannan usulubin, inda ya kamata a takaita sai ya takaita, inda ya kamata a tsawaita sai a tsawaita. Abu na huɗu, hadisin nan yana nuna mana fadlul zuhur fi dunya, wato falalan yin taka tsantsan da wannan duniya, wa huwa tarku ma la yanfa'u minha fil akhirah, shine barin abin da ba zai maka amfani ba a lahira. Wa huwa a'la min alwara'i, wato yafi alwara'u, li'anna alwara'a tarku ma yadurru, domin shi alwara'u shine kabar abin da zai cuce ka, shi kuma zuhuru kabar abin da zai cuce ka a lahira da abin da ba zai maka amfani ba a duniya. Sana abu na biyar, hadisin nan yana nuna mana cewa anna zuhuru fi dunya, wato yin taka tsantsan da duniyan nan da muke ganin shi, sababul li mahabbatillahi li abdihi, sababi ne da ke sa Allah ya so bawa. Mun karanta cikin kwanakin nan kafin mai tafiya, lokacin da muka zo kan wata ƙadiya, su Shehu Usmanu Allah ya ji ƙarfinsa da ɗan uwansa Shehu Abdullahi, yana daga cikin dalilan da ya sa ko ga Allah ya dawwamar da ambatonsa a doron ƙasa wajen shekara 300. A wancan lokacin ko taron gwamnati ta kira ta ba da kuɗi ba sa karɓa, tare da ya halatta su karɓa, ba laifi ba ne in sun karɓa, amma da suka haƙura don maslahar addini, yanzu duk malaman da ake ba kuɗi su karɓa a wancan lokacin ba wanda kake jin sunansa a duniya yanzu. Allah ya riga ya shafe sunan. Sannan abu na shida, hadisin nan yana nuna mana isbat sifatil mahabba lillahi, wato tabbatar da sifar cewa Allah yana so, war radd ala nifaq, da kuma raddi ga wanda suke kore ma Allah wannan sifar. Domin ayoyin Alƙur'ani Allah ya tabbatar da haka, ya ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, suna san Allah, Allah yana son su, don haka wanda za su yi ra'ayi ce Allah yana so. In aka ce Allah yana so, an kwatanta Allah da mutum, ba abin da ya dame ka. Abinda Allah ya tabbatar wa da kansa ka tabbatar masa, duk duniya duk sama da ƙasa babu wanda ya kai Allah sanin kanshi. Sannan cikin mutane kaf, wallahi ba wanda ya kai annabi sanin Allah subhanahu wa ta'ala. To in Allah ya tabbatar wa da kansa sifa, annabi ya tabbatar wa da Allah sifa, ba abin da ya dame ka. In ka zo ka faɗa abin da Allah ya faɗa, annabi ya faɗa, kar ka rage musu, kar ka ƙara musu. Wannan shi ne. Sannan abu na bakwai, hadisin nan yana nuna mana wato talabu mahabbatin nasi, neman yardan mutane, wa tasabbabu lidhalika, da kuma sababin hakan, bima laysa ibadatan lillahi, da abinda ba ibada gane ga Allah ya dace. Sannan abu na takwas, hadisi yana nuna mana anna al-istighna'a, ko anna al-istighna'a, wadatuwa fi aidin nasi, amma fi aidin nasi yajlibu mawaddatahum, sai kokari ka hakura da abinda ke hannun mutane, yana daga cikin abin da ke sa ku zauna lafiya da su. Shi yasa wasu da yawa yanzu sai suka kasa fahimtar wannan, akwai wanda yanzu ba sa kiyaye bambanci tsakanin bukata ta mutu addini da bukata ta mutane, da kuma bukata ta addini da tamu da ta mutane. Da haka wani in ka ce mai maga abu ya zo ya taimaka na addini ne, daga ranar in ya zo ya taba zai ƙara ɗauka ba. An fahimta? Saboda haka kai kuma in kana da alaƙa da mutane, sai kai ƙoƙari sai wanda suka san mutuncinka da girmanka. Don kullum shi yasa nake faɗa wa ɗaliban karatu su kiyaye. In kana da alaƙa da mutane kana ganin suna da rufin asiri, to kai ƙoƙari ka fahimci wacce mu'amala suke yi da kai. In suna maka mu'amala ne ta kai suna kallon kai malaminsu ne, su ɗalibanka ne, to a lokacin za ka ga ko baka nema ba, duk abin da yake da alaƙa da rufin asirin ka dace. Amma in suna maka kallon kai yaransu ne, su masu gidanka ne, to daga ran da ka zo ka ce musu ga buƙatar ka, to ka shiga uku. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Sannan abu na tara yana nuna mana wannan hadisi, anna mudhana'atan la tufi dunyahu, wato yin jayayya ga mutane a hankar duniyarsu, mimma yajlibu bughdahum wa hasadahum, yana daga cikin abin da ke janyo ƙinsu da kuma hasadarsu. Wa min zalika, yana daga cikin wannan su'alihim, tambaye su kama ƙila, kamar yadda aka ce la tas'alanna bunayya adama hajatan, kada ka dinga tambayar dan adam kowace irin bukata, ka roki Allah wanda taskata a cike take ba ta karewa. Da haka wa bunayya adama hina yus'alu yakdabu, dan adam lokacin da duk zaka matsa masa da tambaya to rikici za ku yi da shi, amma Allah saboda shi yana da abin da zai bayar shi da kanshi ya shaida, yace wa qala rabbukum ud'uni, ku roke ni ni zan bayar, saboda yana da abin da zai bayar. Amma ka taba ganin wani mai kuɗi a garin ku da yake ne yace duk wanda yake da bukata ya tau, in kana so maka zauna lafiya shine kai ta tsan tsan da abin da ke hannu su sai ku zauna lafiya. To da haka wannan shine abin da aka ainihin wato ce a ƙarƙashin wannan ainihin wato hadisi. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace, ya sa mu gama da wannan kuma duniya ainihin wato lafiya. Da haka mutane sai su yi taka tsantsan da duk abin da zai janyo musu matsala su saba da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Da haka ban sani ba, bala alimuna da lokaci, in muna da lokaci za mu iya shiga cikin wani hadisi. Da haka fi alhadis الثاني وثلاثون حديثنا وثلاثين دبي أن أبي سعد سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري بن صني بقومي ترجم أبو سعيد الخدري أبايا ولا بن صني ما أما دام أنا أبكر ينانا زيتنا منا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبيات لا ضرر ولا ضرار, kai kada ka cutar sannan kai ma kada a cutar da kai. Hadithun hasanun rawahu ibnu maja wa Dariqutni wa ghayruhuma musnadan wa rawahu malikun fil muwatta'i mursalan an amru bin yahya an abihi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anna an-nabiy fa asqata aba sa'idin wa lahu turuqun yuqawi ba'daha ba'd. Wannan hadisi yana da hanyoyin da sashi yana karfafan sashi. To wannan hadisin yana daga cikin ka'idoji da malamai suka tabbatar wato na malaman usulul fiqi, ka'ida na la darara wala dirara, kai kada ka cutar kada a cutar da kai. Da haka ad-dararu ma'rufun wad-dararu yakunu fil badn wa yakunu fil mal, kuma cutar wannan ana iya samun ta a jikin dan adam, ana iya samun ta a dukiya, wani lokaci ana iya samun ta a 'ya'yan mutum, wani lokaci ana iya samun ta a dabbobi. To wannan ka'idar kan mutum kada in kai baka cutar ba kar a cutar da kai, inda ake abokin sana'a da abokin sana'a za su kiyaye ta za a zauna lafiya. Wanda suke zauna a gida kuna zama da mutum, ga ɗakin ka gana shi gidan haya, kai baka cutar da shi ba, shi ma bai kamata yi ne ba ya cutar da kai, za a zauna lafiya. Haka makoci da makoci, wannan ka'ida ta la darara wala dirara, kai baka cutar da shi ba, shi ma kada ya cutar da kai, za a zauna lafiya. Kana makotaka da shi, baka nemi ishi kayi fasikanci da ita ba, shi ma bai kamata ya yi mai ba, baka shigo ka sata kayan gidan shi ba, shi ma bai kamata ya sata kayan gidan ka ba, saboda ka'ida na la darara wala dirara, kada ka cutar kada kai ma ainihin wato cutar da kai. Da haka wannan ka'idar tana shiga kusan kowane bangare na ainihin wato rayuwar mutum. Wannan hadisin yana daga cikin ka'idoji, daga cikin ka'idojin da malamin usulul fiqhi suka ainihin wato aji. Amma yanzu aka san haka shine abinda muke ainihin wato yi junan mu. Allah madaukakin sarki ya tsare. Da haka suka ce wa hadha alhadith aslun azim fi abwab kathira wala siyama fil muamalat, musamman a wajen muamala kalbai kaman siye wa shira'i, siye da siyarwa, a wajen siye da siyarwa ban cutar da kai ba bai kamata ka cutar da ni. Haka nan wajen jingina, na shiga cikin matsala ina da ka, na dauki kayana na baka jingina ka bani kuɗi, muka sa lokaci zan kawo maka, to in ban cutar da kai ba kai ma bai kamata ka cutar da ni ba, la darara wala dirara. Haka nan a cikin abin da ya shafi auratayya, idan namiji bai cutar da matarsa ba, ita kuma mace bai kamata ta cutar da wa ba, miji haka nan idan mace bata cutar da miji ba, shi kuma miji bai kamata ya cutar da mata ba bisa ga ka'ida na la darara wala dirara. Haka nan wajen wasiya, an ban maka wasiya, wanda ya ban maka wasiya kafin ya koma ga Allah bai cutar da kai ba, kai ma bai kamata ka cutar da shi ba, saboda la darara wala dirara. Shi yasa kuga da Allah ya gama wasiya sai ce fa man baddalahu ba'ada ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladhina yubaddilu. Duk wanda ya canja wasiya, mutum zai rasu ya ce dan Allah wani ga abu kaza ai kaza ai kaza, kana yana mutuwa sai ka canza, Allah yake laifin yana kan wanda ya canza. Shi yasa ya rufe ayar ya ce inna Allaha sami'un 'alim, kai rufe ayar da cewa Allah masani ne, sannan kuma ya ji abin da aka astam'u da al'ilm, kinaya ne abin da Allah ke maka cewa ya fa san abin da shi wancan ya bada wasiya kai ka canza, kuma ya ji abin da aka yi kafin shi ya mutu, kakka dauka cewa kawai cewa ya sani ya ji abu ne da zai tafi a banza, wallahi ba zai tafi a banza ba. Haka nan wato abin yake, dan haka wannan ka'ida zamu ga cewa tana shiga cikin kowane bangare na rayuwar mu. Dan haka mata sabata darar wajaba raquhu, duk lokacin da aka samu wani ya cutar da wani to dole a dauke wannan cutar. Wa mata sabata al-idrar wajaba raquhu ma'a uqubatin qa, wato tare da uquba da ta dace, in an samu wani ya cutar da wani to dole a dauke cutar a kansa da kuma uquba ga wancan wanda ya cutar ta hanyar da ya ainihin wato dace. Allah ta'ala ya samu dace. Wannan hadisi da muka karanta yanzu shi ma akwai abubuwa da suke shiga ciki na fa'idoji. Wannan hadisin al-hadithu aslun fi tahrim mudarratil muslim wa ma'sumud dam wal ma, shine asali wajen kada a cutar da kowane musulmi wajen dukiyarsa, ba ma musulmi ba, har wanda ba musulmi ba, in dai jininsa tsararre ne to kada a cutar da shi akan dukiyarsa da ransa. Da haka za mu ga cewa abu na biyu, wannan hadisin yana nuna cewa annabi utiya jawami'ul kalim wa shawahidu hadha kathiru, wan abin da ke nuna wannan yana da yawa, wa hadha min khasa'isihi sallallahu alaihi wa sallam, wannan kuma yana daga cikin khususiyar annabi da ya faɗa, yace fuddiltu ala al-anbiya'i bi sittin, an fifita ni akan annabawa da abu guda shida, amma ba shida bane kadai, hadisi ya ambata shida lokaci ne daga ciki uutitu jawami'ul kalim. Da haka abu na uku, anna min balagatil kalami al-ijaz, yana daga cikin abin da ke nuna kwarewarka wajen zance, shine duk inda ba a buƙatar ka tsawaita ka tsawaita, ka taƙaita magana ka yi ta a taƙaice. Ana gane wa? To ɗalibi musamman wanda ke karantarwa da da'awa sai ka koyi wannan, so da wani lokaci za a iya baka abin da ya kamata ka yi sha'awa uku, a ce ana so ka yi sha'awa ɗaya kuma, sannan kuma manufar saƙon da ya kamata ka isar a awa uku ana so kuma ka isar da shi a awa ɗaya, to a irin wannan wajen dole sai ka taƙaita ka ɗauki abin da suke muhimmai, wannan su zai sa a fahimci saƙon ka isar da saƙon, kuma mutane su fahimci saƙon, musamman yanzu da Allah ya kawo mu wani zamani mutane saboda tsantsagwaren tsabar lahira ba ta a gabansu duniya, sai yanzu karatu in ya wuce awa ɗaya mutane ba su da lokacin da za su saurara, awa ɗayan ma sai ka daddatsa musu minti goma goma ka har kashi shida, in ba haka wallahi ba su da lokacin da za su saurara, Allah ya kiyaye. Abu na hudu wato wurudun nahi nafi bi ma'anan nahi, wato a korewa ya zo da ma'anan hani, da haka la darara wala dirara, da haka sigar ta korewa ce amma ba korewa bane na haini. Sana abu na biyar hadisi yana nuna mana tahriru darari bil qawli aw al fi'li aw bit tarki, akwai abin da in aka bar shi ba a yi ba cutarwa ne to bai kamata a bar shi ba, ya kamata a aikata shi, an gane. Akwai abin da kuma yi ne aiki ne ke sa a cutu, akwai abin da magana ce za a yi mutane su cutu, yanzu galibi kaga mutum ya zo ya zube yashi akan lai zai gyara, kuma bai sanar da mutane cewa za a yi gyara ba, kuma ba wata alama, kai in ka dawo ka tafi ka bar unguwar ku lafiya lau baya shi, wataƙila kawo roro mashin ɗinka roba roba ranar kaya rashin sa'a fitilar ta ɗauke, kana zuwa malam sai dai ka ci turu da yashi, wallahi ku wanda ya dawo ya ci karo da yashi wallahi malam in ka dau in kaga yadda fuskar ka ta lalace zaka dauka mala'iku ne suka bige shi wallahi saboda haka hadisi yana nuna mana na shirye tahrimud darar والضرر بالعدوان على الغير بالنفس ذاك حرام تشوتد ده وني تشوتد ده وني وته غونا ده ilmi akan ransa aw al mali ko dukiyarsa aw al ird ko mabuntinta mutuncinsa mubasharatan kai dai aw tasabbaba ko kuma ya zamanto kai kai sababin da mutun zai cuto haram ne dan haka wannan zalika yana daga cikin wannan shine tasarruful jari fi mulkihi bima yadurru jarahu akwai abin da ka mallaka amma kana da makocin da in kai tasarrufi da abin da ka mallaka zai cinku fitturki da amma hanya ko makamancin wannan zaka ga mutanen mu ba sa kiya wannan rami ne in ka haka kana da haƙin ka haƙa rami amma mutane za su cuku to wani ya kwammace dan buƙatar kashi shi kadai duk wanda zai cuku sai zai cuku ba haka ake ba bayan layi yanzu da za a bari kana da haƙi a kashi wannan yana da haƙi dan ruwa ya wuce wani sai yanzu ya gina bayan layi idan ruwa ya zo in kashe mutane da ya daɗe bai kashe su ba abin da ya dami saboda san zuciya haka ake gona ce kana da iyaka da mutum yana da iyaka ya kamata a bar wani guri wani sai zai zaftare iyaka haka ake abu na shida na bakwai hadisi yana nuna mana haramcin cutarwa bi man'il huquqi aw at-tasabbub fi zalika haramcin cutarwa ko sabbaba haƙoƙin mutane a cikin wannan wa fi hada matsalul gani yana daga cikin wannan akwai taurin bashin mawadaci an gani wani zaka zai ci bashin ka kana dan karamin dan kasuwa yana babban mutum zai fara da kadan kadan ka kawo mai ya biya ka kawo mai ya biya wata ran sai ce ka kawo da yawa wata kila baka da shi kai ma sai ka ci bashin mutane zaka iya dauko kayan ka kawo mai sai ka kawo mai sai ya rike kudin in ka tashi ka tafi ka ce ka kai shi police station in aka ji cukar su yan sanda aka ce musu ai wani ake kara sai kaga an fara wannan ya kalli wannan suna tunanin to ta ina ma za a fara kiran shi saboda sun san yafi karfin a ji police station a ce ana neman shi saboda haka za ka ga mai kuɗi dan karamin dan kasuwa ya ta zuwa gidan shi in akwai yan maula gidan su ma suna zuwa maula su su ma sai su dauka tasiri ce take kawo shi kuma shi ba tasiri ba ce ta kawo shi ko kuwa wallahi tallahi haka ake na haka annabi ya faɗi cewa matsalar gani ya zulmun wannan yana ciki bai dace ba sannan haka nan cutar da mai wasiya ga magadan shi kamar yadda yanzu ake Allah ya jarrabe mu yanzu mafi yawancin idan ka ga ka mutu kana da yan uwa musamman maza suna rigima akan za a ɗauki yayanka wallahi ka mutu ka bar wani abu an gane amma in ba haka ba yana daga cikin wannan ɗaya daga cikin iyaye guda biyu an gane sannan yana daga cikin wannan shine cutarwar mutumin da yake wato wanda ya halatta shaida ko mai rubutu ga waɗanda suke masu bashi ne guda biyu tsakanin wane da wane an zo an yi wace yarjejeniya kai ka zama shaida tsakaninsu wani sai amfani da wannan dama yana daga cikin wannan duk abubuwan da mutane suke Allah ta'ala ya samu ainihin wato dace abubuwan suna da yawa addinin musulunci yana nuna mana fa gabaki ɗaya musulmin kirki shine almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi ba za ka taɓa zama musulmin kirki ba sirrin da ƴan uwanka musulmi suka kubuta ba ka amfani da hannunka ka cutar da su ko bakinka a lokacin ne ka zama musulmin kirki amma in dai kana musulmi yan uwanka musulmi ba su kubuta daga bakinka ba da hannunka kana iya fadar magana wacce za ta cutar da su ko aiki wanda zai cutar da su da hannunka to kai ba musulmin kirki ba ne Allah ta'ala ya tare mu Allah ya sa mu cika da imani ya sa mu gama da wannan duniya lafiya da haka insha Allah mun dawo karatu kenan za mu ci gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu sati mai zuwa wa bi hadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته